is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata 13 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai.
Jama'ar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce kwamitin yakin neman zaben Trump ya zargi gwamnatin Iran da yin kutse a hanyoyin sadarwar kamfen zargin da Iran din ta musanta. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya faɗa a jiya Litinin cewa kutsawa da kasar Ukraine ta yi a yankin Kursk na yankin wato wani yunkuri ne na karkatar da hankali daga hare-haren da Moscow din ke yi a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin 'yan sanda a Najeriya a jiya Litinin sun gudanar da taron matasan 'yan sanda a babban birnin kasar domin tunawa da ranar matasa ta duniya.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa manazarta na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan tasiri ko aka san haka na zanga-zangar rashin kyakkyawan shugabanci da matasa suka gudanar a Najeriya.
Kuma mutane an kai su kongo, kowa kuma ya yi tsammani cewa bayanin shugaban ƙasa sai tattauna abin da ya damu jama'a. To kin ga sai ƙara wa ciwon gishiri.
Haka kuma muna nan dauke da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce tana gudanar da bincike ne kafin kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce an yi kutse a hanyoyin sadarwarsa kana kamfen yana zargin gwamnatin kasar Iran da aikata kutsen. Tsohon shugaban kasar ya faɗa a ranar Asabar cewa kamfanin Microsoft ya sanar da yakin neman zabensa cewa Iran ta yi kutse a ɗaya daga cikin shafukan yanar gizo na kamfen. Trump ya ce ba abin da Iran ta samu illa bayanai da ke baidar jama'a. Jaridar Washington Post ta faɗa a jiya Litinin cewa hukumar FBI ta ce tana gudanar da bincike na wani zargin kutse da ya auna masu ba da shawara ga yakin neman zaben shugaba Biden da Kamala Harris. FBI ta fara binciken ne a watan Yuni lokacin da shugaba Biden ke takara, inda ake zargin Iran da yunkurin satar bayanai daga kwamitoci na yakin neman zaben 'yan takaran guda biyu na shugaban kasa, inji jaridar da Washington Post tana mai nuni da wasu majiyoyi. Sai dai kwamitin kamfe na Harris bai yi wani martani cikin gaggawa ba a lokacin da aka nemi jin ta bakinsa. Gwamnatin Iran dai ta musanta zargin yin kutsen ga kamfen Trump. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya faɗa a jiya Litinin cewa kutsawa da Ukraine ta yi a yankin Kursk wani yunkuri ne na karkatar da hankali daga hare-hare da Moscow ke kaiwa a yankin Donbas akan wado da ke gabashin Ukraine da kuma samun kyakkyawar matsayi na tattaunawa don kawo ƙarshen yaki da aka kwashe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa. Putin ya ce harin da Kyiv ta kai a kudu maso yammacin Rasha mai yiwuwa ne ta nemi ta tada zaune tsaye a Rasha amma ba ta yi nasara ba. Ya ce adadin masu aikin sa kai da ke shiga aikin soji a Rasha ya karu. Ya kuma sha alwashin cewa Rasha za ta cimma burinta na soji. Ya ce tabbas abokan gaba za su samu martani daidai yadda ya dace, kuma dukkan burinmu da ke gabanmu ba tare da shakka ba za mu cimma su. Putin yana faɗa wani taro da aka yi a talbijin na manyan jami'an tsaro da kuma gwamnonin yanki. Washington babbar mai goya ma Kyiv baya ta mayar da martani da kakkausar murya ga Moscow kan amfani da makaman da Iran ke kerawa a rikicin wanda aka kwashe sama da shekaru biyu ana yi. Sai dai bata ce komai ba a lokacin da aka tambaye ta ko sojojin Ukraine na iya amfani da makaman da Amurka din ta aika mata don ta afka wa kasar Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya da hukumomin 'yan sandan Najeriya a jiya Litinin sun gudanar da taron kolin matasan 'yan sanda a babban birnin kasar domin tunawa da ranar matasa ta duniya tare da tattauna a rawar da matasa ke takawa a harkar leken asiri na tsaron kasa. Taron da yana zuwa ne kwanaki bayan da matasan Najeriya suka jagoranci zanga-zanga ta neman sauya manufofin gwamnati da suka ce suna haifar da wahalhalu. Wakilai sama da 400 da suka hada da jami'an gwamnati da hukumomin tsaro da wakilan matasa sun yi ta murna yayin da shugaban 'yan sandan Najeriya Kayode Egbetokun zai yi bayani a taron matasan 'yan sandan a Najeriya.
Let us remain steadfast in our commitment to our youth. Together, we must pledge to support, empower, and create a brighter future.
Sufetin 'yan sandan Najeriya Kayode ya ce mu dage mu jajirce wajen sadaukar da rayuwarmu ga matasanmu. Dole ne mu yi alƙawarin tallafawa da ƙarfafawa da kuma samar da makoma mai haske ga kowa da kowa. Aiki da ke gabanmu yana da matuƙar muhimmanci, amma na yi imanin cewa tare da haɗin kai da kirkire-kirkire da kuma wato shauƙi da matasanmu tare da goyon bayan abokanmu, za mu iya tashi haikan domin fuskantar ƙalubaloli da ke gabanmu kuma mu yi kyakkyawan tasiri ga wannan manufa.
Tunan ba da jimawa ba, baba zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. To amma kafin nan, manazarta da masu fashin baki na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan tasiri ko akasin haka na zanga-zangar rashin kyakkyawan shugabanci da matasa suka gudanar a Najeriya. Matasan sun kwashe tsawon kwanaki 10 suna zanga-zangar a birane daban-daban ciki har da Abuja babban birnin kasar, inda rahotanni suka bayyana rikidewar zanga-zangar zuwa tarzoma a wasu yankunan musamman a jihar Kano, lamarin da ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyi. Aisha Mu'azu ta tattauna da wata 'yar fafutuka a Kano, Halima Ibn Umar, shugabar wata kungiyar karfafawa 'yan jarida mata a Najeriya, kan tasirin yadda zanga-zangar ta gudana a jihar ta Kano.
Ai, babu biyan kuɗin sabulu, kin gane? Saboda duk abin da tattaunawa dialogue bai kawo shi ba, rikici ba zai kaɓa da shi ba. Mutanen nan maganar gaskiya sun fara lumana kwanciyar hankali, a hankali suke abinsu, mun gaggani sun ɗaɗɗauko abu ba mai makami ba mai komai. Sun fito sun yi kuma suna hanyar su na tattaki zuwa gurin mai girma gwamna su yi ɗaukokensu. Inda aka samu kuma ta wani ɓangare wasu mutane kuma sun zo sun yi taro. Kuma taron nan a cikin wanda yi bayani wanda ya yaɗa shi ta kafofin WhatsApp da su Facebook, ambasada ya yi magana kuma mun gani cewar su sun faro kuma cikin su ce ko allura babu mai ita. To kin ga sai aka zo aka samu wannan. Wato ni abu da yake ɗaga min hankali Aisha, wato 'yan arewa a komai mu ne koma baya, mu ne ba ma ci gaba. Kullum muna nan a dakushe. Shugabanninmu ba da yawa da za su yi tasiri a arewa. 'Yan shugabanninmu kwata-kwata in kika duba su a arewa, wallahi ba su fi mutum 5 ko 6 ba. Kowa kansa isa ne. Ba wanda yake tunanin talaka, ba wanda yake tunanin yara. Kuma mutane an kai su bango. Kowa kuma ya yi tsammanin cewa bayanin shugaban ƙasa zai tattauna abin da ya damu jama'a. To kin ga sai ya ƙara wa ciwon gishiri. Bai faɗi abin da iki mutane suke so su ji ba.
Wani irin tasiri ke gani jawabin shugaban ƙasar?
Kin san mutane ana ta maganar kan janye tallafin mai, tallafin kuɗin lantarki, a buɗe boda abinci ya shigo, saboda ba abinci komai ya tsada yanzu kwalin shinkafa a Kano. In kina son mai kyau sai kin kashe wajen 4,000 da wani abu za ki sai shinkafa mai kyau. So dawar ma da ake senta 1,300 yanzu ta koma 2,000 da wani abu, duk abincin da talaka zai ci. Wallahi ya gagari talaka. Yanzu wasu sai dusan awar suke haɗawa a kwaɗa a ci. To kin ga tura ta fara kai bango. To mutukar ɗin gwamnati ba ta tsaya ta duba ba. To ba za a samu abin da ake so ba. Kuma akwai yanda Bature yake cewa, wai akwai yanda za ka yi magana ko wuta ka ce mishi tafi sai ta kutar, saboda a yanda kai mishi magana kalami mai daɗi. To mu babu kalami mai daɗi. Sannan kuma da kika yi magana tutar wata ƙasa, a gaskiya ya saba dokar ƙasa, ya saba wa duk wani abu da za ka ɗauki tutar wata ƙasa ka ɗago ta ba taka ba. To tun da wannan mutane rashin wato jahilci da rashin sanin abu ya sa mutane suke ganin cewa za su iya ɗaga tutar wata ƙasa, ba su san cewa babban laifi ne aka kama ka ka ɗaga tutar wata ƙasa ba. To kin ga mutanenmu ba ilimi, matasanmu ba a sana'a, ba aikin yi, saboda
saboda haka wasu da suka zo dama su sun fito ne ba zanga-zanga suka fito ba, su sada suka fito.
Wace irin matsala ce wannan yake bayyanawa?
Kinga, na ɗaya yana nuna ba mu da shugabanci, na biyu ba mu san hannunmu dama da hagunmu ba, ba mu san abin da yake mana ciwo ba, na uku babu ilimi. Ba a matsawa a kai yara su tafi makaranta, kullum za ki ga yara suna gararin ba a titi, sannan ba su ra'ayi. Wannan kuma abu ba na gwamnati ne kaɗai ba, haɗaka ne ita ma ta haɗa a zo a zauna a yi shi. Ba mu aiki, ba makaranta, ba sana'a, sai zaman banza. To kin ga ko duk inda aka samu abu kuma duk arewa yanzu, ashe ba mutumin da zai faɗi magana da bakin arewa a saurare shi, babu shi. Saboda babu shugabanci. Kowa kansa ya sani da iyalinsa, kuma marasa yawa ba su da yawan da za su yi tasiri. Yanzu kamar Sajiya na ja su abin nan da suke ta magana, za ki ga ana ta fito ga matasa su fito su ki ga a WhatsApp ɗin suna magana ne ma'ana, amma ba a ba su daman su zo a yi ba. Wataƙila idan aka fara ba matasan dama, su ma su zo su fara riƙe madafin iko, su fara ganin tasu rawar.
Halima Ibn Umar kenan, shugabar wata kungiyar ƙarfafawa 'yan jarida mata a Najeriya, a tattaunawar su da Aisha Mu'azu. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Jama'ai a Kabaru sun ce mutane na sake tserewa garuruwa daga yankin kasar na wato yammacin kasar, yayin da 'yan awari suka kafa shingaye ga ababen hawa a kan tituna, suna kona ababen hawa da suka ki bin umarninsu, kuma suna yin awon gaba da fararen hula tare da azabtar da su domin neman kuɗin fansa. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama na zargin gwamnatin tsakiya ta kasar Kamaru da yin sakaici da watsi da fararen hula da ake zalunta. Wani mayaki da yake barazana da wukake da bindigar kira AK-47 ya ce zai yanke wuyan duk wata farar hula da take ba da haɗin kai ga 'yan awari a garuruwan Ngoke, Tunjiya, da Buyi da kuma Mezam, sassan gudanarwa a yankin arewa maso yammacin Kamaru. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun ce faɗar da ake gwabzawa a halin yanzu tare da ta'asar da sojojin gwamnati da na 'yan awarin ke aikatawa ya raba fararen hula da dama da gidajensu, ciki har da 'yan gudun hijira na baya-bayan nan da suka koma gida. Gabi Ambo, babban daraktan kungiyar FGI wadda ke da headquarter a Bamenda, babban birnin yankin arewa maso yamma, ya ce fararen hula sun fusata musamman ga gwamnatin kasar Kamaru wadda ba ta yin abin da ya dace na kare mutane da dukiyoyinsu. A ƙarshe, wani mutum da ya rufe fuskansa sanye da hular karfe da kuma rigar sulke ya dabawa akalla mutane 5 wuka a jiya Litinin a wajen wani masallaci a arewa maso yammacin ƙasar Turkiya kafin 'yan sanda suka tsare shi, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Mutumin da ake zargi mai shekaru 18 ya rika wata doguwar wuka, kamar yadda aka watsa halin kai tsaye a wajen masallacin a wani gari da ake cewa Iskeshia, wanda yake ko kuma aka kafe shi a dandalin sada zumunta na X wanda ake kira Twitter a baya, kafin 'yan sanda suka cafke shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ya jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya
shau dan hodi ya gwada mana don mi ya hito yayi abin ga challenge din gwamnati kuma Allah ba shi sa'a ya canza gwamnati da ya zamna akan wannan zaluncin da aka yi ga wannan kasa to da ba mu taho muna tinkaho da wannan kasa akan wannan ba
don zanga zanga ba alheri ta kai haifarwa ba tana haifar da sharri yadda alherinta
yan siyasa da ba su ai zanga zanga sun sa akwai constitution kuma su sun ka taru sun kai constitution ni kasa ba za su zauna su cire zanga zanga cikin wannan ba sai a huta amma muddin akwai ta duwan ga ihun da malamai kai su tahinan su tai su dawo bayin Allah an sa su suna gurbata ruwa suna kama kifi to wannan kamata ai malamai su kama mutuncin su wani na zai sa su yana ce yana zaman ni ne yana je hucin nama ya je musu kasa suna gurgura mutuncin su da baci don Allah su tsaya bisa minbarai su fada mana wa a Allah su fada mana yadda muka ibada ku jera nan minbarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kira ga malamai su tsaya su hoke shi
shiwai me amfanin zanga zanga da aka share kwanaki 10 ana yi a Najeriya kulliya ta biya kudin sabulu kuwa musamman bayan rashin rayukan da aka yi da asaran dukiyoyin jama'a da sace-sacen da aka yi na shaguna da sauransu kuma shin za mu sadan gani wata sabon zanga zanga nan gaba to kafin wannan zanga zanga da aka kammala a ranar Asabar a can Najeriya manyan malamai musamman malaman musulunci kuma a arewacin Najeriya sun fito sun yi ta cece kuce game da ita zanga zanga din inda wasu suke goyon bayan ta wasu kuma ba sa goyon bayan ta amma abin tambaya shine me yasa malaman suka yi ta maganganu kan wannan abin me ya karfafa musu zuciyar su fito su yi ta maganganu kan zanga zanga nan fiye da maganganun da suka yi game da sauran matsalolin da Najeriya ta jima tana fama da su musamman nan arewacin Najeriya rashin tsaro shi da rashawa da sauransu ɗaya daga cikin abin da ya janyo hankalin mutane game da rawar da malamai suka taka akan wannan shine kallon da ake yi wa yadda malaman nan suke cike shige-shigewa a cikin masu mulki gwamnoni shugaban kasa da sauransu wasu ma har sun je sun ga shugaban kasa din Bola Tinubu a lokacin da ake wannan zanga-zangar da kuma kafin a yi ta a cikin shirinmu na yau wanda ci gaban muhawara da wakilin mu na Sokoto Muhammadu Nasir ya shirya mana ne a tsakanin Sheikh Mahmud Muhammad Huchi wato shugaban kungiyar Fitianul Islam ta Najeriya Rishin jihar Sokoto din wanda ya goyi bayan zanga-zanga da aka yi da kuma Sheikh Abubakar Usman Mabera shugaban kungiyar Izala ta bangaren Jos Rishin jihar Sokoto wanda baya goyon bayan wannan zanga-zanga zamu duba abubuwa da dama da suka hada da shin akan me wato hujja ce su malaman suka dogara akan ta ta Qur'ani ko hadisi da ya ba su damar daukan matsayin da suka dauka na goyon baya ko kuma yin adawa da wannan zanga-zanga din ina kuma gaskiyar zargin da ake nacewa malamai din nan wasu yan siyasa suna amfani da su domin cimma burinsu to ba tare da bata lokaci ba ga Muhammadu Nasir da bakin nasa
ita zanga-zanga ba a taba yin ta ba duk duniya in ko akwai inda an kai ta haifar da alheri a hada muna gari kaza ga abinda ta haifar na natija ga alheri amma yanzu ka dauki wannan da an ka fara kowa ya ga abinda ya faru an fasa shaguna an kashe wasu mutane wanda duk shine ake ji ma tsoro duk waɗannan suna daga cikin abinda ake hangan matalakawa kasu yadda su shiga cikin irin waɗannan abubuwa ai ko demokradiya ta ce a hito ai zanga zanga to ta ba da sharuɗan da za a yi sannan ba zanga zanga ɗaya bace hanyar walwale matsaloli ya kamata waɗanda sun ka sani musamman lauyoyi da masana kundin shari'a na ƙasa su haɗa matalakawa ita zanga zanga ba ita ɗaya bace akwai hanyoyi da yawa akwai hanyoyin dawowa da mutum a yi rubuce rubuce mutane su sa hannu su kai ma INEC ta canza musu tsari duk ba akwai shi ba to kaga ba sai an yi zanga zanga ba don me don zanga zanga ba alheri ta kai haifarwa ba tana haifar da sharri yadda alherinta ga ka'ida kuwa ita tsarin musulunci nake magana don ni ba ina kariyar demokradiya bane ina kare fahimta ta ga addinin musulunci kuma ni a matsayina na musulmi dole in yi kariya abin da nika fahimta ko da an kakaba min abin da ban so ban yadda da shi ba amma dole in kare kaina da abin da ni yadda da shi da fahimta ta ga nasosa da magabata na ga abin da ya shahi wannan
na'am to akramaka Allah kamar akwai nasi da zai nuna kila haramcin din irin wanga zanga zanga kamar
sosai ma
na'am
sosai ma ai akwai nasoshi ma sahabbai suka tambaye manzon Allah yace abin nan satajiduna umuran tunki runa ha za ku ga abubuwa wanda za ku yi musu wasa tarauna asara za ku ga ainihin an wawure dukiya ta gwamnati ta al'umma qalu fa ma za ta amuruna ya rasulullah suka ce to in muka ga irin wannan ta'assa da shugabanni kai me kake ba mu umurni mi za mu yi mu hito mu yi zanga zanga mu kwaci haƙƙin mu mu hito mu yaƙe su mu hito mu kauda su bala annabi ya ce musu isbiru ku dai yi hakuri wata ruwaya adullazi alaikum was'alullahi allazi lakum ku abinda Allah ya dora muku na biyayya na da'a ga shugabanninku ku yi shi ku roki Allah ku kuma naku Allah ya baku to don haka kenan bai ba mu daman mu yi wannan zanga zanga ba addu'a ce yayi muna mahita da ita
na'am to Malam Mahmud
na'am
wai me yasa za ka ga tusar da aka fara magana zanga zanga ga idan kana bincike irin yana gido zaka ga malamai sun yi yawan magana kan zanga zanga da masu goyon bayan ayyuka wanda ba su ayi bisa ga masu wannan jama'a din me yasa malamai suka shigo tsamatsa mu cikin wannan
malamai akan Allah su ne miskine bayan Allah ma'ana bayan Allah waɗanda wasu ka karawa su dokan musu dahi amma wato kalimatu haqqin uridu bihal batil malamai an kairan mu uwayen mu waɗanda aka karawa ga dahin wawaye ga dahin mutane a sa su yadda addinin su su yadda mutuncin addinin su su kara zan baka misali akar maka Allah tun da an ka fara harkar ga zanga zanga malamai su sun san an san ga shari'ar musulunci in gwamnatin musulunci ta to haramun na ayi mata zanga zanga sai dai ka bi hanya yadda zaka gyarawa ko ka yi hankuri har Allah shi kawo maka da malam yajja nasi da yake wannan aka nufi ana magana ga gwamnatin musulunci wannan duk wanda Allah ya ba ku mai tsauri mai mutunci amma in gwamnati ta zamba haka ba shehu dan hodi ya gwada mana don mi ya hito yayi abin ga challenge din gwamnati kuma har Allah ya bashi sa'a ya canza gwamnati da ya zamna akan haka nan cewa ba wanda duk shugaba tunda musulmi na ya isko da ya zamna akan wannan zaluncin da aka yi ga wannan kasa to da ba mu tuhumuna tin kaho da wannan kasa akan wannan ba sannan akramakallahu ayan zanga zanga irtikabu ahfu darareni na son kai mala ya ce irtikabu ahfu darareni shine wato tun akadibi mai zama cuta guda biyu to ayan zanga zanga wannan tsari na usulul fiqhi shi sun ka kalla suna da cuta guda biyu cuta na farko su zauna cikin gidaddajin su zauna ana kakkashe su ana hitar da manyan kuɗaɗe shugabanni na ware miliyoyin biliyoyin kuɗi suna gyaggyara gidaddajin su suna gyara komi ana kashe su suna ta bugin waya a tahonan an dauke su ɗan uwan suna rubewa daji cikin azaba wannan wahalar suna cikin ta cuta ta sannan cuta ta biyu su hito su gwada mu mutane sun gaji da wannan wahala a kesgani wancan nan wannan hijimu cuta ta wace ta himuna ɗan zanga zanga sun kace to bari su yi a hafu darareni su hito hili su faɗi azaba ga da suka sha sun sha wanda za a bugewa a buge ƙarshe a kalle su a hito ai gyara bisa ga su zauna cikin wannan tunda dai har malamai sun san da akwai constitution shi ya rubuta haka nan ɗan siyasa da ba su ai zanga zanga sun san akwai constitution kuma su sun ka taru sun kai constitution ni ka sa ba za su zauna su cire zanga zanga cikin wannan ba sai a huta in ba ta ciki in taka doka ta tayi shikenan an huta amma muddin akwai ta duk wanga ihun da malamai kai su tahinan su tai su dawo bayin Allah an sa su suna gurbata ruwa suna kama kifi bisa ga zabban tausayi a sa su yo su yi wata magana malami za kai towa kake ce maka wannan gwamnati ta musulunci ta a zabe ni kan kaza a zabuwa ni addini na jili baki ne ya kubce yace wani kai ka taho ka isko ne nan kace mini a zaban maka wani shi mance da waccan da yayi akan haka nan an mai san mu ummuna uwaye miskinai bayin Allah zaccin amana to wannan kamata yi malamai su kama mutuncin su wani na zai sa su yana ce yana zaman ni ne yana jeho cin nama ya jeho musu kassa suna gurgura mutuncin su da baci don Allah su tsaya bisa minbarai su faɗa muna wa a Allah su faɗa muna yadda muka ibada ku jeran nan minbarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kira ga malamai su tsaya su hake shi amma maganar su sa kansu cikin wannan to wallahi zai tahi da mutuncin su kamar yadda ya tahi da waɗanda kai jagoranci akan wannan
to akramakallahu kenan kana son ka gaskata maganar da wasu ke ganin cewa kamar ana ba malamai wani abu ne don su kare muradin gwamnati shi yasa suka yi to suna cewa kada a yi zanga zanga dama ana zargin kamar cewa su malamai din ana ba su cancanci kuma ana yi musu wasu alƙawalla ne don su to su wadi ra'ayin gwamnati kana ganin haka nan ne
tabbas ga abin da ka hitowa ga malaman ga abin da ka fito a ga malaman tana tabbata haka.
To bari mu ji mallam, a cikin makalla kai me zaka ce akan wannan zance?
To da yake harka ce ta muhawara da tattaunawa, ina ganin shi abokin muhawara ta Sheikh Malam Muhammad ko?
Na'am.
Na ji yayi maganganu game da irtikabu a khaffud dararaini kamar yadda na faɗe su.
Na'am.
To yana da kyau a fahimci yadda mas'ala take. Shi kilan cikin masu zanga-zanga ɗin an ka samu mutum dubu ba a samun iri ne uku wa'anda ka shigowa cikin lalurar na wa'anda sun ka san abinda suka yi da a khaffud dararaini. In an ka ɗauko mutum dubu da wuya a samu goma ɗine ciki wanda ya san ga makasudin da ya kai mahi yawa duk ƴan inna rididi na abi sarki a shakira. Aika hili yake gashi nan tunda gasu nan sun fasa shaguna mun gani wanda mai shago bai san abin da ya yi musu ba. Sun kashe mutane an gani, sun tare hanya mutum zai tahiya yana da lalura zuwa asibiti ko wata lalura zuwa neman halaliya ta gona yayi ko kasuwa an ce ba a tahiya. Kaga duk wannan tsari ne wanda yake ya saba ma hankali, ya saba ma addini. Kuma ni ba ina son in ce ina kariyar constitution din Najeriya ko kuma demokradiya ba. A'a, ni ban yadda demokradiya ba, amma na san abin da ya ci da musulmi mushe shi ya samu kayanta.
Ga shi kuma malamai, to nan zamu ja aya sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba, inda kuma daga cikin abubuwan da zamu duba shine ci gaba da duba shin wace rawa malamai suke takawa a alaƙar su da manyan mutane masu mulki a Najeriya da 'yan siyasa da sauransu, kuma me yake jawo rashin jituwa tsakanin su malamai da kungiyoyin su aqida ce ko wani abu ne daban. Babba abin tambaya ma shine shin tasirin malamai yana ƙara raguwa ko yana nan yadda yake a gurin mutane, ma'ana mutane na ci gaba da sauraron malamai ko sun fara juya musu baya. Wannan suna cikin abubuwan da zamu duba hadda ya kama rana wato yanzu ne muna son mu gode wa su baki namu Sheikh Mahmud Muhammad Huchi da kuma Sheikh Abubakar Usman Bere tare da shi wakilin namu Muhammad Nasir wakilin ma'aikatan Sokoto wanda ya gayyato mana su a wannan tattaunawa. A madadin su Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington, kuta lafiya.
Madallah a gaida na Sokoto. Masu saurare da haka kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici.
Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce tana gudanar da bincike ne kafin kwamitin yaƙi neman zaɓen Trump ya ce an yi kutse a hanyoyin sadarwarsa kana kamfen ɗin yana zargin gwamnatin Iran da aikata kutsen. Tsohon shugaban ƙasar ya faɗa a ranar Asabar cewa kamfanin Microsoft ya sanar da yaƙi neman zaɓensa cewa Iran ta yi kutse a ɗaya daga cikin shafukan yanar gizo na kamfen. Trump ya ce wato Iran ba ta samu komi ba illa wato bayanai da ke bainar jama'a, sai dai Iran da ta musanta wannan zargin da ake yi na yin kutse ga ainihin kamfen ɗin Trump. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a jiya Litinin cewa kutsawa da ƙasar Ukraine ta yi a yankin Kursk wani yunkuri ne na karkatar da hankali daga hare-hare da Moscow ɗin ke kaiwa a yankin Donbass da ke gabashin Ukraine da kuma samun kyakkyawar matsayi na tattaunawa don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa. Putin ya ce harin da Kyiv ta kai a kudu maso yammacin Rasha mai yiwuwa ta yi ne don neman tada zaune tsaye a Rasha amma ba ta yi nasara ba. Ya ce adadin masu aikin sa kai da ke shiga aikin soja ya karu a Rasha, ya kuma sha alwashin cewa Rasha za ta cimma burinta da soja. Majalisar Dinkin Duniya da hukumomin 'yan sandan Najeriya a jiya Litinin sun gudanar da taron matasa 'yan sanda a babban birnin kasar domin tunawa da ranar matasa ta duniya tare da tattaunawa akan rawar da matasan za su taka kan harkar leƙen asiri na tsaron ƙasa.
To a gaida baba, masu saurare anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma ta anjima da karfe 4 na yamma a gogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi Bulawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu malama Nashwan. Ni Murtala Faruk Sanyinna da muku fata alkhairi, ma'assalam.